Masauraranmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida. Shirin da muke kawo muku tare da Shehu Malami Dr. Sheikh Dr. Yusuf Ali, Khadimul Sunnatin Nabawiyya, inda muke tattaunawa akan al'amura da suka shafi rayuwa ta magidanta tsakanin miji da mata. Al'amurori da suke jawowa ake samun rashin ingancin aure ko kuma rabuwar aure ko matsaloli waɗanda ba za a iya tambaya ba amma kuma suna da mahimmanci kan inganta rayuwar aure da shawarwari, inda kuke rubuto wasiƙu kuke gaya wa malam, shi kuma shi yake fashin baki tare da bada shawarwari da bayanai na shari'a ta yadda za a inganta rayuwar aure. A daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da wannan hukuma ta mu ta gidan radio, muna yi wa Shehu Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali barka da zuwa. Akramaka Allah, mu ne ma barka da zuwa.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na. To akramaka Allah, saboda lokaci na riga na yi shimfiɗa, bari mu tafi ga takarda ta farko wadda za mu tattauna akan wannan, amma dai kafin wannan takarda malam ya saba akan yi nasiha ta minti biyar, wanda a yau ma nasihan mu za malam zai bude sabon shafi na yin nasiha akan illoli da suke cikin aure, wato bid'o'in da ake waɗanda suke jawo rashin inganci da kuma lalacewar aure. Akramakallah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asharifil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. To bayan haka, kamar irin yadda wato aka fara ji akan cewa irin bid'o'i da ake gudanarwa a wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki, babu shakka suna kawo illa ga bangaren ita yarinya, illa ga bangaren shi yaron, illa akan kansa shi kansa, illa ga ita yarinyar, illa ga waɗanda duk kuma suka shafe su. Wataƙila ma ya rikiɗe ya zama illa gama al'umma gabaki ɗaya, kamar yadda muke ganin irin abubuwan da suke faruwa a yanzu waɗanda da ba a san su ba, sai aga kawai abu gingime mai ya faru. Amma idan aka bincika a hankali, sai aga ƴan waɗansu abubuwa ne na waɗansu ƴan bid'o'i suke shigowa, ƴan kaɗan ana ganin ba komai, suka yi ta bunƙasa har suka zama jiki, har ya kasance kuma ya zama a ƙarshe abubuwa suna faruwa irin waɗanda ya zama kuma ya fi ƙarfin ma kowa, ya sha kan kowa ga al'umma ɗin, hatta ma ga hukuma. To saboda haka, daga cikin irin waɗannan bidiyoyi da suke faruwa wanda ba a san su ba, shi ne irin abin da yake faruwa a wajen abin da ake cewa Event Center, to abubuwan da ake yi a gurin wannan wajen convention ake cewa, ko wajen dai taro
inda ake taruwa
na walima, da ake cewa walima ne. Mun yi bayanin walima yadda take a addini, kuma yadda ake yi a da ba haka ake ba. Kuma baya duk wannan abun fa da ake kar matasa su dauka shawai dama can haka ake. Wannan abubuwan da ake yi an dade a cefa shekara goma, ballantana ma wannan mai tsananin da bid'a ta shigo shi kuma ila ma bai fi shekara biyar ba. Mu dai a namu, idan a waɗansu ƙasashen ana yi, mu dai a namu mujtama, namu society ɗin ya kasance wato ya zama cewa ba haka ake ba. Da abinda aka sani kawai shi kenan, kawai a ɗaura aure kila mata kaman ko guda biyu, hakan nan su kaita, ko ko kuma in ma har akwai za a kai ta da ƴan matan za a kai ta ne kawai gidan miji in an kai ta kawai shikenan kai ba wani abu da ke illa kawai abin da aka saba na al'ada na gada da wakoki irin da ƴan mata kawai shikenan wataƙila waɗansu in sun zurfafa su kirawo irin masu kiɗan ruwa haka shikenan kawai fa waɗansu kuma haka nan ɗan kalangu dama an saba ana yin su a dandali ba wani abu bane kuma ba waɗansu abubuwa ne suke gudana waɗanda ya kasance sun karya ƙa'idojin al'umma ɗin ko kuma ƙa'idojin addini ba saboda haka yanzu akwai bukata lalle lalle idan muka dubi gurin da ake kaman wato location ɗin gurin da ake irin wannan walima a yanzu bid'a ne ba irin na da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aure ku sa shi a masallaci kuma kuna buga a ganguna misali dan saboda me manufar a tare jama'a kila ko ayi wa'ansu abubuwa na ƴan waƙe-waƙe da sauransu wanda suka shafi addini suka shafi aure sai dan saboda ya kasance an sanar cewa a fahimci cewa wane ya auri wance wato a samu fushu'i kamar yadda ake kamar yaduwa labarin ya na ya yadu a yanzu ko koda invitation da ake karantawa cewa iyalan wane da wance suna gayyatar ɗan uwa da abokan arziki wajen ɗaurin auren wane da wance ranka zaga wanda ko nan aka tsaya ya ma isa a musulunci dama wannan taro da ake yi da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na abin da addinin musulunci ya halatta dama dan a san wane ya auri wance shi ke nan kar ku daɗa kar ku rage don saboda a bambanta aure da fasikanci don idan ya kasance in ba aure ba ne to a ɓoye ake wannan kuma aure to ana yin sa ne a fili to ana so ne a sani wane ya auri saboda haka akwai bukatar hukuma ma ta shigo a kan yadda lallai za a ce irin wannan taro sai a guri mai siffa iri kaza kamar in yadda aka yi wa masu a majalisi irin na yabon manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kar su yi a kusa da masallaci kar su yi a kusa da kasuwa kar su yi a lokacin da ake sallah kar su yi a lokacin da ake gudanar da waɗansu abubuwa na addini kar su yi kaza kar su yi kaza kuma lalle sai a guri iri kaza to wannan ma fa yabo ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai shi ma an yi taka tsantsan wajen kar a shiga haƙƙin waɗansu to ban tuna wannan gabaki ɗaya daga farko da tsakiya da ƙarshe dukkaninsu bid'a ne haramun ne gurin fishin Allah ne guri ne wanda ya kasance wajen dandazon shaitan da iblis da sauran shaitanu gabaki ɗaya a inda ake koyo munanan tarbiyoyi a gurin wanda kuma ake saka ɗanba na rushewar wannan auren da aka je aka yi wannan taron saboda ne muke neman cewa gurin da za a yi lallai-lallai ya kasance akwai ƙa'ida ta hukuma ita kanta walime ga irin yadda za a gudanar da ita sannan kuma har yanzu ayyukan da za a yi a gurin shi ma ya kasance a ƙayyade yake da akwai dokoki
na
to wannan shine zai saka ya kasance shi kansa ma auren ya kasance yayi albarka ba a shiga cikin fishin Allah ba kuma sannan ba a cutar da wani mutum wanda yake makwabtaka da wannan gurin ba
to akaramu kallah Allah ya saka da alheri ina ga wannan maudu'i yana da fadi insha Allah mako mai zuwa za mu sake dora akan wannan bidiyoyi waɗanda suke illata aure ya zama cewa auren bai yi albarka ba ko kuma ya jawo matsaloli tsakanin iyaye na miji ko kuma iyayen amarya saboda waɗannan abubuwa da kuma irin wahalhalu da suke cikin waɗannan bidiyoyi insha Allah mako mai zuwa malam zai dora kan wannan nasiha to akaramu kallah muna da wasiƙa ta wata baiwar Allah mai suna Suwaiba Bello Aliyu Megora Road Puntuwa ta jihar Katsina wadda take cewa akaramu kallah dan Allah ayi jan hankalin maza akan wanda muka samu labari a nan Kano a Mariri wai ya rufe matarsa a cikin ɗaki kuma matan nan bayan ya rufe ta sai da ya daure ta kuma ya batta a kulle sai da ta kwana uku ta mutu ta ribe har makwabta suka ji warinta sannan suka sanar da hukuma aka karya ɗakin sannan aka dauko ta daga inda ya daure ta tace haba dan Allah wannan wani irin kiyayya ce matarsa da suka yi zaman aure yau kuma ya zama cewa maimakon ya rabu da ita yana kuka shine ya daure ta ya kulle ta har sai da ta mutu ta ribe sannan waɗansu za su zo su cece ta dan Allah da annab malam a ja hankalin maza cewa aure ba bauta bane sannan kuma Allah ya yi saki ya kuma halatta saki in ba za ka iya zama da mata ba to ya kamata ka bi dokoki na shari'a ka sake ta ka sauwake mata maimakon har ka sa ta cikin wannan musiba da zai kai ta rasa ranta to malam wannan shine takardar malama Suwaiba Bello Aliyu mai gora road puntuwar jihar Katsina
tilka shi wato ai duniyar wato ta zama kun wata iri yanzu
na
to Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki da lutsi
amin
babu shakka nisa da mutane suke da tarbiyyar addini da kuma tarbiyya irin wace kasance aka gada yayin da kakanni a gane cewa fa su al'adu ba ci aka ce gabaki daya a rabu da al'ada ba umarni ma Allah subhanahu wata'ala yayi a suratul a'rafi wa amr bil urfi ya rasulullah kai umarni da al'ada al'ada wacce ta kasance kyakkyawa in ya kasance shi yasa ma a cikin wayansu littafai na fikihu zaka samu cewa gashi nassi ne na Qur'ani ko nassi ne na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abin amma sai malami na fikihu suke sai dai in ya zama wannan abin al'adar mutanen gurin ce shikenan kawai sai a bar su saboda haka tana inda kaman ya kasance ana bin irin koda al'adu ne irin na da duk irin wannan ba za su faru ba ai ba a taba ji ba a da to saboda haka ya kamata mazaje su gane cewa kaman yadda ta faɗa cewa aure ba bauta bane ko to ai nassi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nana Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza su duka cubutarwa da matansu tana cewa fa inna yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna hunna awanu indakum su matan nan tankar fa shi yanka man bayi ne ma'ana duk sanda mutum aka daura musu aure da mace to ba za ta tafi ba dole sai in ya ce ya sake ta to saboda haka tunda yake haka ne ko to lalle wajibi ne ku tausaya musu ku rike su da mutunci ku rike su da tausayi dan saboda wannan fa mallakar da Allah ta'ala din yace ya ba ku sun zama tankar sai da ku ga dama da su bu su zama hakan ba fa sai tukunna da Allah ta'ala shi ya halitta muku ta hanyar jazawa ta sadaki ta haka ne kawai ya kasance suka zama a tare da ku annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku matsayi a cikin addinin musulunci shine wanda ya kasance ya fi kyautatawa iyalansa ni na fi kyautatawa iyalaina saboda haka ne ya kasance na fi ku matsayi a cikin ku saboda haka duk wanda yayi wannan kamar wata jarrabawa ce Allah a manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan cewa duk wanda ya kasance mafifici ya zama mafifici a cikin wannan al'umma da muke ci to ya kasance yana kyautatawa iyalansa to kuma har yanzu wata ayar tana cewa wala tan saul fadla bainakum kar ku manta fifiko da aka yi muku kar ku manta fifiko wanda aka yi muku fifikon da aka yi muku lokacin da ku zo neman yarinyar nan ita yarinyar ita ce da kanta tace tana so kuma sannan bayan ta ce tana so iyayenta suka goyi baya inda akwai wani wanda take ganin ya fika a duniya gabaki daya da sai ta barka ta koma gurin wancan iyayenta idan da sun san a wannan lokacin da za a daura muku aure sun san akwai wani a duniya wanda ya kasance ya fika to da shi za su baiwa san ba za su baka ba saboda ka suka hadu gabaki daya da kyar da iyayenta da danginta duk suka amince maka aka zo aka daura muku aure aka baka ita aka dauke ta aka kai ta har gidanka har dakinka duk gayyen da ta kai ta aka fashi aka bar ku kuku biyu kai an amince da kai daga kai sai ita bayan kuma nan fa ta baro iyayen da suka haife ta wanda a tsakanin su ta girma da yan uwanta da danginta duk tana tare da su suna kaunarta yadda suke kaunar kansu yadda suke kaunar ransu suke son ba sa so kiyashi ma ita bata tunda mahaifiyar ta haife ta tunda aka haife ta ubanta da mahaifiyar daidai da kiyashi wannan ba za su so kiyashi ba za su so cewar wato ita bata ba amma duk gabaki ɗaya suka haƙura suka ɗauko ta suka kawo suka baka suka fito suka bar ku ba wai in an jima su dawo ko gobe ko jibi ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba a'a dindindin sai yadda Allah ya yi in so samu ne shikenan ko ka binne ta ko ta binne ka to a ce kuma bayan sun tafi sun bar ku a ce kuma ya zama kuma ita wannan yarinya wacce ta saudaukar da ranta ta saudaukar da lafiyarta ta saudaukar da duk wani jin daɗin ta na duniya ta rabu da uwarta da ubanta ta rabu da ƙanninta ta rabu da yayyinta ta rabu da baffanninta da kawunanta da makwabtansu duk gaba ɗaya ta rabu da su ta zaɓe ka kace kuma sannan ka rasa kuma wacce za ka tsana ka ki sai ita ballanta na a ce ko hana ta wani abu na rayuwa bare kuma a ce wai har an kai ga cewa wai wannan din don saboda rashin imani ko dabba ba za ta yi wannan ba ka sa ta a ɗaki ba kai ka haife ta ba ba kai ka halicce ta ba ka daure ta har ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rashin imani ya kai wannan rashin tausayi wannan rashin sanin ya kamata wannan jahilci wannan dabbanci kai ko dabba ba za ta yi wannan ba ina ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari hadisi ne ingantacce wanda yake cewa ya ga wata mace a cikin wutar jahannama kane kane ba saba wa Allah tai ba ba rashin sallah ba ba rashin azumi ba ba rashin biyayya ga miji ba ba rashin biyayya ga iyaye ba ba kuma rashin tarbiya ba ne a'a duk Allah ta'ala bai same ta da laifi akan wannan ba mage wannan da ya ulle ko kulya ko muzura mage ce ta daure ta hana ta abinci har ta mutu bata sake ta ta je ta nemi abinci da kanta ba ita kuma bata bata ba ta mutu wannan fa shine abin da ya kai ta cikin wutar jahannama subhanallahi dabba mage to ina kuma ce dan adam din ma da ya kasance shine rayuwarka duk maza mace ita ce rayuwarku in ba mace ba da za ka ce ka samu wani kwanciyar hankali ko ka samu jin daɗi ko ka samu nutsuwa a rayuwarka
kuma zuriya da zake alfahari da ita.
To haka Allah ya tsara wallantina kuma zuriya babu yadda za a dama sanadir daya daga cikin dalilan aure babba shine dan saboda nau'i iri na dan adam kada ya kare addu na saboda samun abubuwa zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tanakahu tanasaru tanakahu takasaru tanakahu ko kuma tanakahu takasun fa inni bikum mukasim bikum umma yawmul qiyama tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum umma yawmul qiyama ku aure ku hayyafa dan ni ne alfahari da yawan ku ne a ranar tashin kiyama. To a ce kuma wannan nisa'ukum harsul lakum kuma hunna libasul lakum wa antum libasul lahum sune sutirarku ku ne sutirarsu. Ce ka zo ka yaye wannan sutura. To bayan wannan abun na rashin imani na dambaci da butulci da yayi wa Allah subhanahu wataala yayi wa ita yarinyar yayi wa ita su iyayenta da danginta gabaki daya da rashin godiya da Allah ta'ala ya bashi wannan abokiyar rayuwa kuma sannan ga wani kuma haƙƙi daban na azabtar da ita da yake kafin mata mutun tukunna ba a san tun yaushe ne yake azabtar da ita ba sannan ya zo ya daure ta koda nan aka tsaya ya taka dokar shari'a kuma ko a shari'a irin ta duniya lalle akwai babban sakamako da za a nema mata akwai wani haƙƙi da za a nema mata balle a ce kuma har ta mutu ka kashe ta kuma ya katin mu'minan muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da ganga fajza'uhu jahannamu sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawama a ciki wagaziballahu alai kuma Allah zai fishi da shi wala anahu kuma Allah ya tsire masa wa addalu azaban azima kuma Allah ya tanada masa azaba mai girma kuma yadda yazo a suratul nisa saboda haka za a ga cewa laifuffukan suna da yawa saboda haka wanda yayi wannan babu shakka wato ya halakar da kansa a duniya da lahira kuma wannan ya jawo kansa kaskanci da la'ana dan saboda duk wanda ya ji sai ya tsini masa ina zaka je da tsinuwar mutane tsinuwar jama'a duk wanda ya ji sai ya la'ance shi hakanan kuma wanda fa ba wai ba sai na nesa ba tun daga gidansa tun daga ƴaƴansa yake tuna ba wannan fa uwar in sun haihu ko uwa ce fa ta wa'insu bayin Allah da yake tare da su ya kashe musu uwarsu su wa'ancan ya kashe musu yarsu ƴan uwa ya kashe musu ƴar uwarsu Allah subhanahu wataala da ya halicce ta shi bai kashe ta ba shi yazo ya kashe ta to daga laifin yana da yawa saboda ka wajibi ga mazaje lalle su nutsu duk wani abu da ya kasance tsakanin ka da matarka Allah subhanahu wataala ya kawo yadda za a wuri farko dai Allah ta'ala ya ce wa ashirun bil ma'ruf ku yi kyakkyawar mu'amala da su da kyautatawa ku zauna da su da kyautatawa ba cuta ba cutarwa ko zagi ba a ce kai wa matarka ba duk ma da kai ga ana cewa ana kaman ko da asuwaki ko da hannun riga wanda zai za ta fashi dai kaman kaji haushin abin da take amma ba wai ka dauko makami kai ta dukanta ba wannan ake nufi ba kuma har yanzu bayan wannan kuma har yanzu wajibi ne maza su kasance duk sanda wani abu ya faru a tsakanin su da matar su kamar yadda na faɗa akwai kofofi na warware wannan ko dai kasance ya gaya wa iyayenta ko kuma wani wanda yake gan cewa ko zai iya bada wata shawara duk idan an bi waɗannan ba su yi ba duk an bi hanyoyin sulhu ba su yi ba Allah ta'ala wanda shi ne ya halicce ku gabaki ɗaya a suratul nisa yana cewa wa in yatafarraqa yugunillahu kullam min sa'ati
na
yugunillahu kullam min sa'ati idan suka rabu sai Allah ya hada kowa da rabansa abinda yake so lalle walatin su kullu rali ta atadi
na
kar ku rike mace ku rika cutar da ita dan saboda ku ketare iyakar Allah subhanahu wataala
na
wannan doka ce Allah ta'ala ya hana
na
eh kar ka rike mace dan ka cutar da ita
na
asocin Bakar
na ma sauraro kusan kimanin rabin awa kenan muna tare da Khadimin Sunnatin Nabawiyya Sheikh Dr. Yusuf Ali wanda yayi bayani akan takaddar da Suwaiba Bello Aliyu mai gora Road Puntuwan jihar Katsina ta rubuto wanda kuma take kira akan jan hankalin maza waɗanda suke gallazawa matansu maimakon in sun gaji da su su sake su su rabu irin rabuwa ta shari'a har ta kai ga wani ya daure matarsa kwana uku a daki kuma ta mutu kuma an ji irin narkon azaba da addinin musulunci ya tanadar wa irin waɗannan mutane da kuma bayanin da shehi yayi na irin wato hukunci da ya kamata a yi masa da kuma jan kunne ga waɗanda ba su ba kashi koyi da irin wannan mummunar ta'ada ba ta'ada ce ta addinin musulunci ba ba kuma ta Hausawa ba insha Allah a mako mai zuwa za a je mu tare da malamin tare da wasu takaddun akramakallah a madadin masu sauraro da kuma radio mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri
to amin ne ma nagode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin to a madadin wanda ya hada mu da ku a cikin wannan shiri a Kabiru Kabuwaya da kuma jagoran shirin shugaban gidan radio Malam Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Allah ya ba mu alherinsa.